sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kanin labarai.
A yau Talata ne hukumomi a Pakistan suka bayyana shirin kwashe mutane daga yankunan da ake hasashen wata mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa mai karfi za ta gita ta kansu. Hukumomi a Ukraine sun ce Rasha ta kai wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 6 da jikkata wasu 25. A yau Talata ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da sakatare janar na kungiyar NATO James Stoltenberg a fadar White House.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta 10 ta yi sabbin shugabanni. Muna tafa da ƙarin bayani. Za a ji cewa a jamhuriyar Nijar waɗansu mutane akan babura ɗauke da makamai sun kashe mutane 7 a yankin Shetau a cikin ƙaramar hukumar karkarar Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni. Bayan haka za mu leƙa jihar Florida da ke nan Amurka domin jin halin da ake ciki dangane da gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban kotu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata ne jami'ai a Pakistan suka bayyana cewa shirye-shirye sun yi nisa na kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai tafi da ruwa ke shirin ratsawa da ta kunno kai daga arewacin tekun Arabia. Mahaukaciyar guguwar da aka yi ma lakabi da Bipart Joy ta wato tana tafiya ne da nisan kilomita 470 kudu da garin Karachi da ke gabar ruwa, kilomita 460 daga kudancin yankin Dhaka. Hukumar kula da yanayi ta Pakistan ta ce Bipart Joy na tafiya ne da iska mai karfi da ta kai kilomita 150 a duk sa'a guda da kuma kilomita 170 a sa'a, yayin da take fizga da turoko, wato da matsanancin turokon iskar da ruwan ke yi a tsaye ya kai sama da mita 9. Majalisar Dinkin Duniya ta ba da kiyasin cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa ta sauka da tsakar ranar Alhamis tsakanin Karachi da makauciyarta Gujarat ta Indiya da ke kusa da ruwa. Hasashai dai ya nuna cewa kimanin gidaje 9,000 ke cikin hadarin haduwa da wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa mai karfi. Akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa a yankuna da dama, yayin da guguwar da ruwa mai karfin gaske ke ci gaba da tafiya, cewar ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'amuran jin kai cikin wata sanarwa. Ofishin ya lura cewa akwai yiwuwar mummunar guguwar ta shafi al'ummomi a yankuna 10 na kasar Pakistan. A yau Talata, hukumomin Ukraine sun ce wani harin makami mai linzami na Rasha wanda ta kai a Kharkiv da ke tsakiyar Ukraine ya kashe akalla mutane 6, wasu mutane 25 suka jikkata. Gwamnan yankin Dnipro Serhiy Larsek ya ce Rasha ta ruguza wani gidan jama'a bene mai hawa 5 a harin da ta kai, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tona baraguzai a kokarin da suke na ceto, wato na ceto masu sauran shan ruwa. Garin Kharkiv ri shine mahaifar shugaban Ukraine wato Volodymyr Zelensky, wanda ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa ɗan Rasha masu kisan gilla na ci gaba da yaki akan gidajen jama'a da garuruwan jama'a da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Zelensky ce ba za a taba yafewa ƴan ta'adda ba, kuma ko shakka babu za a rike su da alhakin kowane makami da suka yi amfani da shi. To jama'a, ana sauraron cikakkun labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labarin za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yau Talata ne Majalisar Dattawan Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio a matsayin shugaban Majalisar Dattawa ta 10. Duk da adawar da aka yi ta nunawa a lokacin da ake ta kamfe a kan kujerar, jam'iyyar APC ta ce Akpabio ta fi so da mukamin. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani akan yadda zaben shugabannin majalisar dokokin kasar ya gudana.
Yadda zaɓaɓɓen sabon shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya rantsuwar kama aiki kenan bayan da magatakardar majalisar Sani Magaji Tambuwal ya ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen da ƙuri'u 63 inda abokin hamayyarsa kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya tashi da ƙuri'u 46. Sanata Muhammad Alin Dume shi ne ya gabatar da Godswill Akpabio ga majalisar dattawa ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka bayan an kammala zaben shugaban.
Ni yadda nake dubawa wato Allah ne ya yi komi don ni a zamana dan Najeriya daga arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi dan kudu don a samu adalci don a samu cewa bisa kundin mulkin kasancewa ba ɓangaren ƙasar nan da za su ga kaman an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci. To alhamdulillah yau Allah ya taimaka mana, ya taimaka ma ƙasar nan, ya taimaka wa gaskiya, ya tabbatar da gaskiya. Kuma Allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban 'yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya.
Shi ma ɗaya cikin waɗanda aka yi zaben shugabannin da su, Sanata Abdul Ningi daga jihar Bauchi ya tsokaci ne akan hujjojin da ya sa shi ya zaɓi tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari a maimakon wanda ya samu shugabancin majalisar dattawan Godswill Akpabio.
Mun fafata takara mu mutanen Abdulaziz Yari tsakanin mu da Akpabio, duka mutane ne da muka san su suka san mu. Mu da tunanin mu kan cewa shi Abdulaziz Yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu, to amma kana naka Allah na nasa, kuma addinin mu ya nuna mana kan cewa idan irin wannan ta kasance to sai mu karbi kadara. Mun karbi kadara kuma za mu yi amfani da gabaɗaya 'yan majalisa mu tabbatar kan cewa mutanen Najeriya sun ci gajiyar wannan majalisa.
A bangaren majalisar wakilai kuma Tajuddin Abbas daga Zaria shi ne aka zaɓa da gagarumin rinjaye inda ya samu ƙuri'u 353, sannan abokan hamayyarsa Ahmed Wase daga jihar Filato da Aminu Jaji kowannen su ya samu ƙuri'u 3 ne kacal. Wani abu da ɗan majalisa daga mazaɓar Nasarawa ta jihar Kano Hassan Shehu Hussein ya ce 'yan majalisar sun yi zaɓe ne na cancanta.
Wannan zaɓe da aka bi an yi zaɓe ne na cancanta, kamar yadda kika sani al'ada irin ta majalisa da wahala mutum ya zo daga bangaren 'yan hamayya wato opposition kenan a ce zai nemi irin wannan kujerar. Dama kujera ce ta majority party, saboda haka a cikin waɗanda suka fito a bangaren majority muka duba muka ga cancanta, muka ga wanda idan Allah ya bashi zai kawo canji a tsari na wakilci da ake da shi a Najeriya. Kuma Honorable Tajuddin idan kika duba yanda bayanai suka nuna dan majalisa ne mai kokari haziki wanda irin dokoki da ya kawo a majalisar ƙasa ba a taɓa samun dan majalisa wanda ya kawo irin waɗannan dokoki masu yawa ba.
Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibrin daga jihar Kano ya ci zaɓe ne ba tare da hamayya ba. Haka zalika shi ma mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
A yau Talata ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da sakatare janar na kungiyar NATO James Stoltenberg a fadar White House, yayin da ake kokarin samo wanda zai gaji Stoltenberg din. A baya an shirya za a yi ganawar ne a jiya Litinin, amma aka dage zuwa wani lokaci a yau Talata. Duk da fadar White House ɗin ta ce makasudin ganawar shi ne tattauna batun babban taron manyan wato kawancen manyan ƙasashe da ke tafi a watan gobe a Vilnius na ƙasar Lithuania. Ana ganin wani batun da za a mai da hankali a kai shi ne na kowane ne zai kasance sakataren kungiyar ta NATO, musamman a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki a tarihi cikin tsawon shekarun ta 74, yayin da ƙasashe ke ci gaba da fuskantar yakin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. A watan Fabrairu ne dai mai magana da yawun sakataren kungiyar ta NATO ya bayyana cewa Stoltenberg zai ajiye aiki da zaran wa'adin da yake kai ya kare a watan Oktoba. A ranar Litinin ne shugaba Ibrahim Raisi na Iran ya kawo ta ziyara kasar Venezuela, inda ya ce kasar Iran da Venezuela na da bukatu iri guda kuma suna da makiya iri guda. Raisi, wanda ya gana da shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro, ya bayyana cewa Iran da Venezuela na son bunkasa kasuwanci daga kimanin dala biliyan 3 a duk shekara zuwa dala biliyan 20 a shekara a tsakanin su.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma CNN Amurka, inda a yau ne ake sa ran gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida. Ana da tuhumar Trump da zargin karkatar da bayanan sirrin tsaron ƙasa bayan ya bar fadar White House a shekarar 2021. Abokin aikin Ibrahim Garba ya tattauna da Danladi Suleiman, tsohon mataimakin shugaban kungiyar zumunta kuma ɗaya daga cikin jami'an tsaro da suke aiki a kusa da kotun da za a gurfanar da Trump domin jin halin da ake ciki, sai ya ce:
"A kotun dai na ga jama'an tsaro, ba daga nan ma kawai ba, don akwai wasu da nagari ne magana da su, wani yake ce man daga Washington DC aka kawo su, wasu kuma daga Atlanta. Yan Homeland Security ne, akwai wasu ba da cikin mafi ɗinsu da yawa da kuma yin bakasansu ba ne dai, ba za ka gane kowa ne ba, amma yadda ake ce wurin nan ya cika da 'yan tsaro."
Wato kenan, wato akwai 'yan sandan ciki da dama kenan, saboda ba a son mutane su fahimci cewa suna nan saboda su san abin da mutane ke tattaunawa da sauransu kenan.
Yawa an kawo yawancinsu a nan Miami din, akwai ofishinsu na FBI din a nan, amma an kawo mutane a zo da a shushe wurin a tabbatar da komai an gudana yadda ya kamata.
To, kafin mu zo nan a talabijin mun ga masu zanga-zanga na bangarorin biyu a kan tituna, ba mu san ko kusa da kotun ba ne, 'yan sanda kuma na ta zirga-zirga. Kana ganin duk da haka ba alamar za a samu tashin hankali ganin cewar suna daga kwalaye?
Inda za a bi tsari yadda ya kamata, in ana abubuwa haka da akwai sashe biyu, normally su 'yan tsaro za su raba su a samu su leaders na gaya musu dalla-dalla, an san kai kana da naka ra'ayi, wannan yana da nashi ra'ayin, as long as an raba ku kowa ya tsaya da ku, za ku iya magana da juna, amma kai inda za ku haɗa a ce ha'a ya ka faɗa, in maganan baki ta can baki ne ku yi, amma ba taɓan jiki.
To, da yake kana da masaniya game da tsarin kotu, shin za ka ɗan iya gaya mana yadda jama'a musamman ƙwararru ke ganin wannan shari'a za ta shafi takarar shugabancin ƙasa da Trump ke yi?
Abun ya dangantaka wanda ka yi magana ko kuma wanda take jin ra'ayi. Su wanda suke ba supporters ɗinsu ba suna cewa to dama ya yi abubuwa da yawa, an kai shi kotu a zo dai ba sama shi ba, to amma wannan din suna da evidence sosai da baya da za a iya fita wannan nan. To, wasu din kuma wayannan sauran in ka yi magana da su wanda suke supportin nashi, ba wai suna da wani evidence za su ce ga shi dalilin da ya sa kar a tuhume shi ba, su dai kawai sai su kawo maganan Hillary Clinton an ta an same ta telefon ɗinta tana da wasu messages da ya nuna abin tsoron ƙasa ne, to amma wai ta ba mata komai ba, don mai wani za a tuhume shi, don dai an ga dai kawai yana takarar zai zama shugaban
ƙasa.
To,
kamar ba kawai suna zarginta da mallakar bayanan sirri ba ne, suna zarginta da cewa ta lalata wasu bayanan da ake ƙoƙarin a gano daga wajenta, shi ne suke ganin tunda ta lalata bayanai ta abinda ake kira tampering with evidence. Don haka baka gani ita ma kamata yi, idan ana tuhumar ka da laifi, in ka lalata bayanai ka baka gani shi ma babban laifi ne, ya kamata a tuhume ta kamar yadda suke zargi?
To, abubuwa nan wani lokaci ya dangantaka wane ne babban shugaban masu investigation ɗin, kamar shi Chief Justice ɗin.
Tsohon mataimakin shugaban kungiyar zumunta Danladi Suleiman kenan a hira shi da Ibrahim Garba. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda waɗansu mutane a kan babura ɗauke da makamai suka kashe mutane bakwai a yankin Shetu a cikin ƙaramar hukumar karkarar Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni. Tuni dai 'yan bindigar suka sulale zuwa cikin tarayyar Najeriya duk da ƙoƙarin da jami'an tsaron Nijar suka yi na cin musu. Haruna Mamman Bako gare ka.
A garin Shetau da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin karkarar Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar Tawar jamhuriyar Nijar ne waɗansu fataken jakkai suka faɗa tarkon waɗansu mahara da suka kwace musu dabbobinsu na jakkai, inda daga bisani su masu dabbobin da aka kwace suka ci gaba da bin maharan waɗanda suka kwarari iyaka da tarayyar Najeriya.
Suka yi makiyaya da shanu da tumaki da sun ka tare jakka sun ka sa cikin nasu bisashi makiyayan suka amshi jakkan suka kai da suna da yawa jakka kaji suka doki mutane sun kai kirayi yan uwansu aka tahi sai da dai sun kai abin kilo 25 suka gaje sun tunda ba su da bindigogi adda dai ke gari to yanzu da an haɗa ma yanci ya suka doki motoci sun kwari suna ba su cin musu ba kuma mutanen gayyata sun kai kasan in ba da Haruna rayuwar ƙauye ba san shaden ka mai bindiga ba su ta san mai da kai da hadda sanda yanzu suna can sai to ga masu mashin nuka an kira masu mashin nuka sun taho amma yan siyasa sun ka dora haliji mutanen sun kai gudu ya halbin gado suka ashe sun halbe mutum 6
daga bisani hukumomin gunduma da na da'irar Bazaga da jami'an tsaro sun isa a wannan gari na Shetau domin isar da ta'aziyar su ga al'ummar garin Shetau kamin daga bisani magajin garin Bazaga ya yi wa manema labarai ƙarin bayani game da abin da ya faru a lokacin da mutanen suka tunkari maharan da suka kwacewa fataken dabbobinsu na jakkai.
Umaru Ibrahima, mayor kwaminiyar Bazaga. To da yake mutane sun shiga gabansu ga su ga ɓarayin shi mutane. To ba su samu sun kamsu a nan bisa shi ba ɓarai suka yi ta tahiya da su. Ashe su sun sa abin suka aji na can gaba. Don ka ko da kan jima sai ga abokan harkokinsu tahi masu ɗauke da makamai. To haka an kai dai abun bai yi daɗi ba wannan karon da an kai sun iske mutane lalle mutane sun gani sun yi gudu jami'an tsaro su ma sun kai. To su ɗin da yake ƙetare ta suke sun ga jami'an tsaro sai suka sha da baya. Jami'an tsaronmu su ba su da 'yancin wucewa can ƙetare. Don haka an kai sun ka tare mutanen gari ina ganin dai abin dai ba daɗi musamman an samu asarar rayuwa mutum 7 suka rasa rayukansu cikin wannan al'amarin.
Daga ƙarshe Malam Manu Ibrahim magajin garin Bazaga a madadin hukumomin da suka kai gaisuwar ta'aziyya wa mutanen Shetau ya ja hankalin jama'a da su bar bin bindiga a lokacin da duk suka kwace musu wata dukiya.
Kiran da gare mu shine mun sha hudi mun sha kwatanta mutane. Waɗannan mutane ko ba gane su da makami ba yau abin tsoro ne don dubarar su ta hitamu saboda haka kullum muna jan hankalin mutane in abin ka yi an ka amshi abin ka to in baka iya komai baka iya hankuri ka iya hankuri ya yi ka ce ka bi su don baka iya kwato su har yau ai ba su amshi wani abu ba an ka zo an ka kwato su gare shi akwai wuya ba a samu ba to don saboda haka nan ka gani biyar su ba alheri na kuma musamman da ya zan ba ƙasa guda ce ba ya zan bakin iyaka ne ka ga 'yan dukkanin da ka ƙetara to wannan haɗari na ko da an ce jami'an tsaro na kan ɗauki ka gani ko wuya ga haka nan saboda sojojin wata ƙasa ba su da 'yancin ƙetara wata ƙasa in ba da izini ba ka ji abin da ya muna tarnaƙi da saga wannan abu saboda haka nan mutane su bar wannan izgili kullum muna faɗa musu kullum muna jan hankalinsu bai kawo alheri.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu agogon ma'anan birnin Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18 wato karfe 4 da minti 19 kenan a Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Rahotannin baya-bayan nan da wata kungiya mai zaman kanta wato IDH Sustainable Trade Initiative mai fafutukar ƙarfafa kasuwanci mai ɗorewa tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar ya nuna cewa kasar Ghana ta kashe dala miliyan 560 wajen shigar da shinkafa cikin kasar daga kasashen waje a bara, abinda masu sharhi suka ce hakan na barazana ga tsaron abinci da ma kokarin da kasar ke yi wajen shawo kan matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da take fama da shi. Mai sharhi kan harkokin noma kuma jami'a hukumar da ke nazari a kan shuka ma'aikatan noma da kiwon dabbobi ta ƙasa, Malam Jafar Ɗankwabiya, ya bayyana wakilin Hamza Adam dalilan da ke haifar da wannan matsala ta shigo da shinkafa daga ƙetare.
Shinkafa sai ce yau a Ghana, in muka kirga abincin da mutan Ghana ke ci, shinkafa bai wuce namba na biyu ko na uku, in ma bai zo farko ba. Shi yasa shinkafa na da matsayi sosai a Ghana da sauran kasashen Afirka baki daya. Amma ba mu yi kokari mun tunkari tsakiyan abincin da muke ci da shukin da muke yi ba. Shekaru kadan da suka wuce kamar 10 ko 20, yawanci abincin da ake ci abinci ne na masara da maiwa da rogo da dundu. To yau harshenmu ya sake, amma nomanmu bai sake yadda harshenmu ya sake ba. Sai mu yi la'akari da abu uku. Na farko, noman da muke yi noma ne da muke dogaro da ruwan sama. Duk wanda ya san shinkafa da noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa, saboda abinci ne da ke amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki. Ba kamar masara ne da za a ce in an bata taki ruwan koda bata da yawa to masaran yayi. Shinkafa in ya rasa ruwa ba a samun ta. Yasa garurukan da muke shigowa da shinkafa nan kasan Ghana sun lura da wannan abu, sai suka sake yanayin shuka shinkafansu. Ba su dogaro da ruwan sama, ana ba shi ban ruwa ne wanda abinda ake ce ma irrigation system. Abinda suke samu, mu dauki kamar Thailand, inna yawa-yawan abincin da muke shigo da shi na shinkafa yake fitowa. Thailand na samun kashi 4 na shukin shinkafansu fiye da abinda Ghana ke samu, in aka lura da ko da a yi shuki kan eka daya. Shi yasa in ya zo haka ba mu iya mu samu yawan abincin da zai ciyar da mutan Ghana, balle mu ce ma wai za a fita da shi a samu kuɗi da shi. Na biyu, irin da ake shuki a Ghana, manoma fiye da kashi 70 suna amfani da irin da kakanninmu, yau mu ce kamar shekara 30 suka yi amfani da shi a gonannakinsu, har wa yau shi muke amfani da shi. Alhalin ilimi ya je nisa, yau ana shuka shinkafa daya ya baka luntin abinda za a girbe na local rice da mu muke shukawa a nan. Na uku, manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki, shince ba kudi hannunsu da za su iya su doki su sa cikin nomansu. To kaga in ya zo haka, manomi bai iya samu yawan shinkafan da zai ciyar da kasuwan da yake sayarwa. Amma babban abun da ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje abu biyu ne. Na farko, muna da abun da ake ce ma dandano, wanda dukkanmu masu jina duka suna cin abinci musamman shinkafan da ke da dandano mai daji, sa'annan yana da kamshi. Shi yasa sababbin irin shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiransu long grain aromatic, shi ne mai sawo kuma mai kamshi. Yau kowa ya san cewa shinkafan Ghana in ka dafa ma mutane 10 la'alla yunwa zai sa jiw cikin su suci. Amma koya aka koshi, in aka zo da shinkafa mai dandano sa'annan mai kamshi, za ka samu mutum ya manta ma kamar ya ci abinci, saboda shinkafan na mai yana jan hankalin shi ya zo ya ci. To abunda nan ba mu yi kokarin yi kenan ba. Shi yasa koya ka ajiye abincin shinkafan Ghana
ka aje wanda ake shigowa da shi. Mutumin Ghana zai yi tuna, zai yi aure, masu ji na dai shaidu ne. Ba wannan zai je ya zai shinkafan Ghana yau wai za a dafa a yi aure. Kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa. To wa'anga ababai suka sa yau muke inna muke muna kashe makudan kudi muna shigowa da abinci. Amma da gwamnati ya lura da wayannan ababai ya samu mana irrigation system shine ban ruwan da zai taimaki manoma a wurin gonansu, sa'annan ya taimaki masu sarrafa shinkafan da muke shukawa ya zamana an yi dinkice an samu shinkafan da zai bamu girbewa mai yawa, mu kuma samu masu dandano mai kyau da kuma masu kamshi, za mu ga kowa ya sake yana cin abinci ko shinkafan Ghana. Amma in ba mu yi haka ba, hal jibi sai mun shigo da shinkafa sa'annan mu ci abinci shinkafa mai dadi.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku abin da masana tattalin arziki ke cewa game da wannan al'amari. Yanzu a madadin Malam Jafar Dankobiya da kuma wakilin Makomasi Hamza Adam, sai kuma June Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wata daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Sadiq Ali Rabka na Gashuwa. Mai cewa ina kira ga sabbin shugabannin majalisun Najeriya cewa da yake ta faru ta kare waɗanda Allah ya ba su haɗa kai da waɗanda ba su yi nasara ba. Batun ci gaban Najeriya da yin dokoki waɗanda za su amfani Najeriya ya zama gaba da komai. Sai kuma ra'ayin Sadi mai langilange Yalwa Yawuri mai cewa muna jinjinawa gwamnatin Najeriya a game da sanya hannu kan dokar bayar da bashin karatu ta ƙasa, dokar da za ta baiwa ɗaliban da ke manyan makarantu damar karɓar bashin biyan kuɗin makaranta daga gwamnatin tarayya. Da fatan Allah ya sa shirin ya cimma nasara, amin.
To madalla ga da Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Talata ne jami'ai a Pakistan suka bayyana cewa shirye-shirye sun yi nisa na kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai tafi da ruwa mai ƙarfi ke shirin ratsawa da ta kunno kai daga arewacin tekun Arabia. A yau Talata ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg a fadar White House, yayin da ake kokarin samo wanda zai gaji Stoltenberg din. A baya an shirya za a yi ganawar ne a jiya Talata, wato a jiya Litinin, amma aka dage zuwa yau Talata. Duk da fadar cewa ita fadar White House ta ce makasudin ganawar shine tattauna batun babban taron kawancen manyan kasashe da ke tafi a watan gobe a Vilnius na kasar Lithuania, ana ganin wani batu da za a mai da hankali a kai shine na wane ne zai kasance sakataren kungiyar ta NATO, musamman a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki a tarihi cikin tsawon shekarun ta 74, yayin da kasashe ke ci gaba da fuskantar yakin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. A ranar Litinin ne shugaba Ibrahim Raisi na Iran ya kai wata ziyara a kasar Venezuela, inda ya ce kasar Iran da Venezuela na da batu, wato na da bukatu iri daya da kuma makiya iri guda. Raisi, wanda ya gana da shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro, ya bayyana cewa Iran da Venezuela na son bunƙasa kasuwanci daga kimanin dala biliyan 3 a duk shekara zuwa dala biliyan 20 a shekara.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30.
agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai da kuma Jule Ledes Gresham da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe.